الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Nurul Huda da yake wannan gari mai albarka na Arlit a wannan rana ta Litinin wacce ta daidai da ranar 24 ga watan Ramadan hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 24 ga watan 3 2025 miladiya don ci gaba da majalisar mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka wanda muna karatu a cikin suratul tauba tare da tafsirin raddul azhan ila ma'anil qur'an wanda fara a sheikh abubakar mahmud gumi alayhi rahmatullah wanda wannan shine majalisi na 24 a cikin wannan wata shine kuma majalisi na 4 a cikin wannan sura za mu tashi aya ta 5 fadin Allah ta'ala fa idan salakhal ashhurul hurum faqtulul mushrikeen haythu wajadtumuhum
a'udhu billahi minash فإذا انصرف الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واقتلوهم واقتلوا لهم كل مرة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور
Allah ta'ala yace fa idan salakha al-ashhurul hurum faqtulu al-mushrikeena haythu wajadtumuhum fa idan salakha ay kharaja kaman da gumi ya kawo a tafsirin sa idan wa'annan watanni guda hudu da aka ce musu fasihu fil ardi arba'at ashhur kuyi tafiya a ban kasa na watanni hudu to idan wa'annan watanni guda hudu masu alfarma suka shude fa idan salakha ay kharaja الأشهر الحرم وتنين ما سوى الفرمة وهي آخر مدة التعجيل وأن شيني كرشان مدة لو كتشيد أكباسو نجن كري لزاء جنكر تاموسو بزاء ياكين سباة تكي تو إذا وانا لو كتشين يتكا فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم تو ككشي مشركي أدي إنك كسابيسو في حل أو حرم أتكين gurin da yake hil ne ba hurumin makka ba aw haram ko kuma a cikin haram wa khuzuhum kuma ku kama su a matsayin fursunoni wahsuruhum sannan ku tsare su fil qila'i wal husul a cikin gidajen kurkuku da kuma gurerein da suke ganowi ne ku tsare su ko ku tsare garin su ba shiga ba fita hatta yutarru ila al qatl aw al islam har su ci dasu zuwa ga a yaƙe su a kashe su ko kuma zuwa ga musulunci su ci da su zuwa ga karɓar musulunci idan sun ga hakan shi ne zai zane musu mafita waƙudu lahum kulla marsid sannan ku zaune musu dukkan wani madakata duk wani wata gurin bi a wuce duk wata hanya da za a yi zirga-zirga a kai a kawo ku zaune musu wannan hanyar ay tariqin yasluqunahu ku tsare musu duk wata hanya da za su kutsa duk wata hanya da za su shiga to wa nusiba kulla ala naz'il khafidi sai aka yi wa kulla din nasaba tare da cire mata khafid ma'ana harfu jar tunda can akwai jar wa majrur wanda shine lahum waq'udu lahum jar ne wa majrur lahum din lam din harfu jar ne wannan hum din dhamiri ne majrur to maimakon a ce kulli sai aka ce kulla ala naz'il khafid fa in tabu idan suka tuba min al-kufri daga kafirci wa qamu salata kuma suka tsayar da sallah wa ata uzzakata suka bayar da zakka fa khallu sabilahum to ku saki hanyar su wala tata'arradu lahum kada ku bujiro musu domin yakar su inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai liman taba ga wanda ya tuba sai zabo dangantakar ayar da ayoyin da suka gabata a lokacin da allah ya tabbatar da bara'ar sa daga mushrikai tabbatarwa da korewa tabbatar da bara'ar sa ga mushrikai wato yayi umurni kuma wato a yanke duk wata dangantaka da su to anan kuma sai Allah subhanahu wataala yayi umurni game da abin da za a yi musu bayan tazaran lokacin da aka ɗibar musu ta cika bayan an nuna bara'a an yi shela an gaya musu abin da aka gaya musu na yanke duk wata alaƙa tsakanin musulmi da su nan kuma sai ake son a tabbatar musu da abin da wato hukuncin da za a gudanar a kansu bayan wannan ajalin ya cika ajali na wata hudu da aka ɗibar musu idan ajalin ya cika to me zai biyo baya shi ne Allah ya ce wa idan salaha al-ashhurul hurum in salaha daga as-salhu ne bi ma'ana al-kashf ma'anansa shi ne wato feɗe fata daga jikin dabba akan ce salaha al-ihaba al-shati wana ya feɗe fata daga jikin dabba daga jikin tinkiya ko rago yasluhuhu salhan idza kashatahu wa nadha'ahu anha idan ya feɗe fatar daga jikin dabba ko kuma ya zama da ma'anar al-ikhraj kamar yadda Abubakar Gumi ya fassara daga fadarsu salaftu shata anil ihabi ma'ana na wato fitar da dabba daga jikin fatarta idza akhrajtaha minhu idan ka fitar da dabbar daga jikin fata daga nan kuma sai aka ari kalmar lilintida'i walintiha ake amfani da ita zuwa ga abin da ya kare ya zo karshe kenan fansilahul ashhur nan kamar isti'ara ce lilintida'iha wal khuruj minha an yi amfani da kalmar ne ana nufin karewar watannin da kuma fitar watannin mala alusi a tafsirin sa yace walinsilaku fima nahnu fihi wato fedewa daga abin da muke cikin sa mana a fitar da kai daga abin da kake ciki isti'aratun hasana kamar an yi isti'ara mai kyau wa zalika anna az-zaman muhitun bima fihi min az-zamaniyat yace saboda shi zamani lokaci yana zagaye da abin da yake cikin sa na wanda suke raye a wannan zamani wanda suke kasantattu a wannan zamani mushtamilun alayhi ihtimalul jild ala al-haywan zamani yana kewaye da halittun da suke cikin sa kamar yadda fata take kewaye da dabba wa kaza kullu juz'in min ajza'ihi mumtadda haka duk wani bangare daga cikin bangarorin sa zaka samu a zagaye suke da wannan dabbar duk wani bangare daga cikin bangarorin dabbar zaka ga fata ta lullube shi yace to kal ayyami wash-shuhuri was-sinin to kamar kwanaki ne da watanni da shekaru haka su ma suke zagaye da mu fa idza madha idan shekara ta wuce ko wata ya wuce ko sati ya wuce ko yini fa ka'annahu salaha amma fihi kamar ya fita ne daga abin da yake cikin sa kamar ya fice ne daga abin da yake cikin sa yace wa fi zalika madhilu lutfin kaga a cikin wannan akwai karuwar lutufi lima fihi min at-talwih game da abin da yake ciki na talwihi bi anna tilka al-ashhur cewa su wa'annan watanni guda hudu da aka ɗibarwa wa'annan kafiran kanat hirzan li ula'ika al-mu'ahidin wa ula'ika al-mu'ahidin ta zama kamar kariya ne ga wa'annan da aka yi rajijiniya da su wa'annan watanni guda hudu su ne kariyarsu kamar fata da take ba wa dabba kariya dabba idan tana cikin fatarta to haka wa'annan watannin za su ba su kariya haka wa'annan watannin za su ba su kariya an gawa'ili aidil muslimin ba wani musulmi da zai taba su da haka fani ta qitaluhum bi zawaliha sai aka rataye yakar su da gushewar wa'annan watannin wa'annan watannin suna gushewa to kamar an yaye musu fata ne kamar an yaye hijabin da ya lullube su ne kenan za a ci gaba da yakar su shi yasa aka yi amfani da fitar watannin aka yi amfani da kalmar insilah aka ce wa idan salakha al ashhur fa idan salakha al ashhur al hurum, to idan watannin nan masu alfarma suka fice, abinda ake nufi da ashhur al hurum shine al ashhur al arba'a, al ashhur al aman al arba'a, watannin nan guda hudu na aminci da aka basu, fasiru fil ardi arba'at ashhur, wanda muka ambace su a baya. To akan wannan sai zama al din al a cikin fadin sa al ashhurul hurum lil ahdi dhikri, ce al ce lil ahdi dhikri, ma'ana watannin nan da kuka sani, ana tuna muku watannin nan da kuka sani guda hudun nan, idan suka wuce aka kuma kira su masu alfarma, aka ce ashhurul hurum, an kira su watanni masu alfarma saboda Allah subhanahu wataala ya sanya su ita ce fatra ta zamanin amintuwar su su mushrikan. A cikin waɗannan watanni hudun ne kadai za su samu aminci, a cikin su ne aka hana wa mu'minai su yake su, kenan watanni ne masu alfarma, wato wanda a cikin su ne za su samu aman, su mushrikai din za su samu aminci, kamar watanni masu alfarma da muke da su na musulunci da aka hana yaki a cikin su, to suma waɗannan watanni ne masu alfarma da aka hana a yaki waɗannan mushrikai din a cikin su. Sannan aka ambaci sunan watannin maimakon ayi amfani da dhamiri, tunda an ambaci watannin a baya fasiru fil ardi arba'ata ashhur, amma nan da aka zo sai aka ce fa idan salakhatil ashhur, aka sake maimaitawa, ba a ce fa idan salakhat, dan wannan ya zamo zari'a ce zuwa ga sifata su da masu alfarma, saboda a baya ba a sifata su da watanni masu alfarma ba, an ce dai fasiru fil ardi, fasihu fil ardi arba'ata ashhur, ba a sifata su da alfarma ba. To an sake maimaita ismul zahir fi mawdi'id damir anan, saboda a ambaci watannin da cewa masu alfarma ne, shi yasa aka ce fa idan salakhatil ashhurul hurum, don kuma ya zamo ta'kid, ya zamo karfafawa game da damar da aka basu na siyawata siyalwata a cikin waɗannan watannin ne guda hudu, waɗannan watanni musulmai za su girmama su, ba za su cutar da waɗannan mushrikan a cikinsu ba. An kuma kira su da suna masu alfarma don musulmai su ƙara ba su kulawa, kar wani musulmin ya yi ta'addanci akan wani mushriki a cikin waɗannan watannin, saboda watanni ne masu alfarma. Wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da al-ashhurul hurum shine watannin nan dai masu alfarma da aka sani guda hudun nan da aka sani, da su ne Rajab da Zulqa'da da Zulhijja da Al-Muharram, waɗannan watanni guda hudu su ake nufi, har suka ce ukkun da suke jere da su ake, ma'ana idan watan Shawwal da Zul abanna, idan watan Zulqa'da da Zulhijja da Al-Muharram suka wuce to a yake su. Cikin masu wannan ra'ayin akwai Imam Ad-Dahhak da kuma Muhammad Al-Baqir, wanda shine zabin Ibn Jarir At-Tabari a tafsirin sa, wanda kuma ruwaya ce da aka ruwaito daga Ibn Abbas, sai da Ibn Kasir a cikin tafsirin sa da ya kawo maganganun, da ya kawo wannan maganar ta cewa al-ashhurul hurum ana nufin watanni masu alfarma guda hudun nan, Rajab, Zulqa'da, Zulhijja, Al-Muharram, sai ya ce wa fihi nazar, akwai ta cewa akan wannan min haisu siyaq, sai ce ta fuskar siyaki, idan ka kalli siyakin to zaka ga akwai ta cewa wajen fassara waɗannan watannin da cewa watanni masu alfarma ake nufi watan Rajab, Zulqa'da, Zulhijja, Al-Muharram. Yace ma zahaba ilayhi ibn Abbas fi riwayatul awfi anhu, da haka abinda ibn Abbas ya tafi zuwa gare shi a riwayar awfi daga gare shi, wa bihi qala mujahid, wanda shine abinda mujahid bin jabr ya tafi akan sa, wa amru bin shu'aib, da amru bin shu'aib, da ibn ishaq sahibu siyar, da qatada, da imam as-suddi, da abdurrahman bin zayd bin aslam, abinda suka tafi zuwa gare shi annal murad, annal murada biha, cewa abinda ake nufi da waɗannan watanni masu alfarma, abinda ake nufi da su ashhur taysir al-arba, watannin nan na at-taysir, watannin nan guda hudu na sauki da aka samar musu na siyawo a ban kasa, da aka ce fasihu fil ardi arba'at ashhur al-mansusu alaiha, wanda aka sanya nassi a kai, aka ce fasihu fil ardi arba'at ashhur, to wannan watannin guda hudu su ake nufi. Sannan sai Allah ya ce fa idan salakha al ashhurul hurum, a idan talaqat al ashhurul arba', idan watannin nan guda hudu suka wuce, allati haramna alaikum fiha qitalahum wanda muka haramta muku yakar su a cikin wa'annan watannin wa ajannahum fiha muka jinkirta musu a ciki to idan wa'annan watannin suka wuce fa haisu ma wajadtumuhum faqtuluhum duk inda kuka same su to kuka kashe su to wannan magana ita ce magana mafi kyau inji Ibn Kathir yace li anna awdal ahdi ala mazkurin awla min muqaddar domin adawo da aldin al'ahadiyya zuwa ga abin da aka ambata a baya shi yafi cancanta fiye a ce a kaddara wani abu da babu shi domin idan muka ce watanni masu alfarman nan ne ake nufi Rajab, Zulqa'da, Zulhijja, Al-Muharram to kaddarawa ake amma idan muka ce a watanni guda hudu da aka ce fasihu fil ardi arba'at ashhur su ake nufi to kaga an mayar da aldin al'ahadiyya ta zama lil ahdi dhikri to shi yafi zama aula fiye da kaddarawa wannan ka'idar larabci kenan yace summa innal ashhur al arba'a sannan kuma sai su watannin nan guda hudu wanda suka ce su ake nufi al rajab dhul qada dhul hijja al muharram wanda wadancan malaman suka ce su ake nufi sai yati bayanu hukmi hafil ayati al ukhra su bayani akan hukuncin su zai zo a wata aya ta daban a can gaba a cikin wannan sura fadin Allah ta'ala inna iddatash shuhuri inda Allah isna 10 shahara kaga bayani akan wa'annan watannin zai zo to kaga ashe ba za a wannan shi yake nuna ba su ake nufi anan ba dan haka dai magana mafi karfi an ashhurul hurum ana nufin watanni guda hudun nan da aka ba su wanda in sun wuce za a yake su su ake nufi fa idan salakha al ashhurul hurum idan watannin nan guda hudu masu alfarma suka wuce faqtulul mushrikina to ku kashe mushrikai abinda ake nufi da mushrikai a cikin fadin Allah faqtulul mushrikin shine ulaiikal kha'ilun alladhina intahat muddatul aman lahu sune mayaudara asabu dan agaji can yayi magana akwai masu magana ce wani ya tare su can wato ulaiikal wato kha'ilun alladhina intahat muddatul aman lahu ana nufin wadancan mayaudara wadda muddar aminci ta kare musu muddar da aka ba su ta wata hudu ta riga ta cika su ake nufi amma allazina lam yakunu amma mushrikan da busu yaudara ba busu haƙinci ba walahum uhudun muaqqata bimuddatin muayyana kuma suke da alƙawalla da aka kayyade masa lokaci su busu yaudara ba kuma suna da muddar su da aka kayyade mata lokaci to nan fala yahillu lil muslimina qitalu wannan baya halatta musulmai su yake su illa ba'da intihai hadhihi al mudda ce waccan tazara da aka dibar musu ta cika kamar yadda bayani ya gabata a cikin ayat da ta gabata illal ladina ahadu minal mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahada fa atimmu ilayhim ahadahum ila muddatihim a cikin fadin Allah da yace faqtulul mushrikin kaga wannan amun ne fi kulli mushrik ayar ta game dukkanin mushrikai da mazan su da matan su da tsofaffin su da yara da duk ayar ta game amma sunna sai ta zo da tafsisi sunna sai ta khassace mata ba a kashe mace idan ana yakar mushrikai ba a kashe mata ba a kashe yara kanana sannan kuma ba a kashe malaman su rahib malaman su na abin nan na sara ko malaman su ne yahudu da suke ibada cikin majamu'o'in su duk in an same su ba a kashe su duba tafsirin qurtubi juz'i na 8 shafi na 72 ya ambaci wannan ce zama ma'anar wannan fa idan tahat hadhihi al-ashhur al-arba'a idan wa'annan watanni guda hudu suka cika allati ja'alahum ja'alaha Allah muhlatan lil kha'ilin wanda Allah ya sanya wa'annan watanni suka zama jinkiri ga mayaudara watannin guda hudu suna cika faqtulu ayyuhal mu'minuna a'da'akum al-mushrikin ya ku mu'minai ku kashe makiyanku mushrikai haisu wajadtumuhum duk inda kuka same su ai fi ayi makanin tajidunahum fihi a kowane guri kuka same su to kuka kashe su shi yasa gumi a tafsiri yace fi hillin aw haram a tafsiri na gumi Allah ji kansa rahama yace a hill ko kuma a harami ma'ana a cikin gurin da yake ba harami bane ko kuma a cikin gurin da yake harami ne ku kashe wa'annan mushrikan malam gumi ya faɗi wannan Allah ya ji kansa da rahama saboda lafazin amma jami'al mushriki lafazin ya game dukkanin mushrikai wa amma biqa'a wal amakin kuma ya game dukkan gurerai faqtulul mushrikina haythu wajadtum a duk inda kuka gansu min hillin wa haram kenan gurin da yake harami ne da gurin da ba harami ba illa ma fassasahu al-adilla min al-kitabi was sunnah dan haka zamu jira sai mun samu taksisi daga al-qur'ani da sunnah sai wanda sunna ta zo ta khassase ko al-qur'ani yazo ya khassase yace to wanda qur'ani ko sunna yazo yace banda mushrikai kaza ko kuma yazo yace banda wanda suke cikin guri kaza su kadai za a bari amma in aka tafi a haka to faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum ya ga mai mushrikan duka mazan su da matan su da tsofaffin su amma mun samu sunna ta khassase banda mata banda tsofaffi banda yara kanana sannan kuma ta ga mai dukkan gurerai haythu wajadtumuhum shi ma sai mun jira samun taksisi daga alqur'ani ko sunna sannan mu ce banda wanda suke cikin haramin makka ko banda wanda suke cikin guri kaza sai mun samu taksisi daga alqur'ani ko sunna shi yasa malamai suke sabani dangance da wannan ayar shin ayar ta shafi ayan nan ta cikin suratul baqara aya ta 191 wanda Allah ta'ala yake wala tuqatiluhum inda al-masjidil haram hatta yuqatilukum fihi kuma kada ku yake su a gurin masallaci mai alfarma har sai idan sun yake ku a cikin sa shin wannan ayar ta shafe waccan ta cikin baqara malamai sun yi maganganu guda biyu jumhur na malamai wanda daga cikin su akwai ibnu jarir at-tabari sun tafi zuwa ga cewa ayar aya ce ta takubi ta sauka ne da takubi dan haka nasita ce bi ayatin baqara ta shafe waccan aya ta cikin suratul baqara rubu tafsir na ibnu jarir juz'i na 3 shafi na 298 yace ta shafe ta cikin suratul baqara dan haka ko cikin haramin makka aka same su za a kashe su wasu daga cikin malamai suka ce a'a al-ayatu muhkama waccan aya ta cikin suratul baqara tana aiki cikin malaman da suka tafi zuwa ga wannan akwai ibnu al-jawzi ya danganta wannan magana zuwa ga mujahid da kuma al-muhaqqiqina min al-ulama haka imam al-qurtubi yana tare da wannan ra'ayin kuma ya jingina shi zuwa ga tawus da kuma abu hanifa da al-majiran abu hanifa ka duba nawasikul qur'an juz'i na farko shafi na 251 zuwa shafi na 254 ko ka duba tafsirin qurtubi juz'i na 2 shafi na 351 sun tafi zuwa ga cewa ayar tana nan tana aiki ba shafaffiya bace ayar muhkama ce dan haka ko a cikin masallaci mai alfarma aka same su to ba za a yake su ba idan an same su a cikin masallaci mai alfarma har sai idan su suka riga yakar mu amma da za su shige cikin masallaci mai alfarma cikin hurumin makka to ba za a yake su ba har sai idan su suka fara yakar mu Allah ta'ala ya ce wa khuzuhum kuma ku kama su faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum ku kashe mushrikai a duk inda kuka same su wa khuzuhum kuma ku kama su da yake wa khuzuhum wannan kinaya ce anil asl kinaya ce akan ma'ana ku kama su ku daure su a matsayin fursuna larabawa sun kasance suna ta'abili game da al-asir su ce al-akhir al-akhir shine kuma al-asir daga al-asir daga al-asru ne al-akhir daga al-akhzu ne wanda aka kama shi aka daure to da yace wa khuzuhum kuma ku kama su nan ana nuna a ce ya halatta bayan an karkashe na kashewa an jigata su kamar yadda ayar cikin suratul anfal ta fada hatta idza asqantumuhum fashuddu al-wathaqa kenan ya halatta idan an karkashe su kuma a kama na daurewa a daure maimakon a kashe su in an gama jigata su to kuma yana halatta a kama sauran a daure akwai zabi tsakanin biyun ko a kashe in an ga shi yake zama maslaha ko kuma a kame a daure saboda yace wa khuzuhu sannan yace wahsuruhum kuma ku tsare su ku tsare su al-aslu fil hasr asali a cikin kalmar al-hasr يدل على حبس ومنع الى نوني زوا غا تسري ابو دا كما هنا دا كما هنا شي ابنا دا كما هناوا تسريوا دا هناوا اي احبسوهم وامنعوهم من الخروج كو تسري سو كو هنا سو فتا اذا كانت مصلحتكم في ذلك idan maslaharku akwai maslaharku a cikin yin haka ko kuna yin wannan ku hana wa kafiran motsi ba shiga ba fita zama suna wuri daya ba shiga ba fita idan akwai maslaha ko ku kame wasu su ku daure in akwai maslaharku a cikin haka duk za ku yi wannan kidan fadin sa wahsuruhum akwai nuna halaccin tsare su akai musu hari a zagaye kasar su ko a zagaye garin su ba shiga ba fita waq'udu lahum kull marsad banna waq'udu lahum kull marsad sannan ku zaune musu kull marsad dukkan wata madakata lafazin al marsad shine al mawdi'u alladhi yuq'adu fihi lil adu li muraqabatihi gurin da ake zamnawa a gurin saboda makiyi ana sa ido akan sa ana sa ido akan sa gurin da zaku zo ku zauna kuna sa ido akan makiya shige da fitan su da kai kawon su akan ce rasattu shay'a arsuduhu rasdan idza raqabtahu ko idza raqabtuhu kakan ce rasattu shay'a arsuduhu rasdan shine idan ka kana muraqaba akan abu kana lura da shi kana sa ido akan sa kana lura da kai kawon sa sai kace rasattu shay'a kenan ma'anar sa waq'udu lahum fi kulli mawdi'in yatajawazuna minhu fi asfari ku zaune musu duk wani guri da suke kai kawo a cikin tafiye tafiyan su a cikin ta ku zaune musu duk wasu hanyoyi da suke kai kawo a hana musu motsi domin a tattare hanyoyi a fuskokin su a hana su kai kawo na cinikayya da sana'o'i da sauran su irin a ce an sa takunkumi ba shiga ba fitakin nan irin takunkumin da aka samu nan Nijar yan watannin ko shekarun baya to a sa musu irin wannan takunkumin ba shiga ba fita ba shigo da kaya ba fita da su me amfani yin haka hatta tad'afa shawkatuhum domin karfin su yayi rauni wa tazhaba rihuhum warjinin su karfin su ya tafi fayuslimu lakum sai su mika muku wuya shine amfanin tsare su din da zagaye kasar su a tsare su ba shiga ba fita sa musu takunkumin shiga da fita ba shiga ba fita har sai sun yi rauni kurjinin su abin nan karfin su da tasirin su ya tafi kaga dole za su sallama su mika wuya umarni da Allah ya bayar a cikin fadin sa faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum zuwa karshe lil izni ne wal ibaha izini ake bayarwa halacci yake nunawa bi i'tibari kulli wahidin min al ma'murati ala hida ta hanyar lura da kowanne abin da aka bada umarni akan sa a lura da shi shi kadai in shi yafi zama maslaha sai a aiwatar da shi ba wai gaba ɗaya za a yi su a lokaci guda ba ba wai ana nufin ku kama su ku kashe ku daure wato ku ka wato ku kashe su ku daure su ku tsare su ku zaune musu kullu marsad a'a wa'annan kowanne za a lura da shi shi kadai ne ai faqad uzina li kullin fi qatlihim an yi muku uzini ga kowanne daga cikin wayannan abubuwa wanda kuka ga shi yafi dacewa kashe su ne yafi dacewa to sai ku kashe su wa fi akhdihim ko kuma ku kama su ku daure a matsayin fursuna wa fi hisarihim haka a wajen tsare su din shi hakan yafi wa fi man'ihim min al-mururi bil ardi allati tahta hukm al-islam da kuma hana su kai kawo a cikin kasa a ban kasa kasar da take karkashin hukuncin musulunci dan haka wannan ana nufin an bada zabi wani daga cikin wa'annan ahwal din ko kuma wa'annan zabukan zai iya zama wajibi idan in ba a yi shi ba rishin yin zai zama matsala ga musulmi idan kisan shi yafi to dole sai an kashe dole kashe su za a yi bai halatta a bar a kyale kisan a tafi zuwa ga wani abu ba sai zama kisan ya zama dole idan kuma aka ga a kama su a daure shi yafi to shi za a aiwatar abinda aka ga shi yafi zama maslaha shi ne wanda za a aiwatar daga kamar karhin wutar ya kawo sai kare ko su rage mana banci kenan ina su kamar karhin wutar ya karo ruwi din ya yawa nikan kai na ban jin me nake cewa ku rage mana banci kenan shi yasa malam an-nahas yake cewa lil ulama'i fi hadhihi al-aya salasatu aqwal. Malamai suna da maganganu guda uku game da wannan ayar. Maganganu guda uku. Daga cikin su akwai wanda suke cewa hiya mansuqa, ayar ai an shafe ta, ita wannan ayar da muke magana akan ta an shafe ta. Wa qala, masu wannan ra'ayin cikin malamai ce la yahillu qatlu asirin sabran. Daka su masu wannan ra'ayin suna ganin baya halatta a kashe wani fursunan yaki sabran, a tsare shi har ya mutu. Suna ganin baya halatta. Wa inna ma yumannu alayhi aw yufada, sai dai kawai a sake shi kyauta ko kuma a karbi fansa a sake shi, dole ne. Amma suka ce baya halatta, duk wanda aka kama shi a matsayin fursuna baya halatta a kashe shi. Suka ce ayar da ta shafi wannan ayar da muke karatu shine fadin Allah, imma mannan ba'du wa imma fida. Daka idan an kama su an tsare, to fa imma mannan ba'du, ko dai wato a sake su kyauta ba'du daga baya, wa imma fida'a, ko kuma a karbi fansa a sake su. Suratul Muhammad aya ta 4 suka ce ta shafe wannan aya. Daga cikin malaman da suka tafi akan wannan akwai Al-Hasan Al-Basri, wanda kuma shine fadar Ad-Dahhak da Imam As-Suddi, shine kuma fadar Ata ibn Abi Rabah. Wannan shine kaulin farko. Daga cikin malamai akwai wanda kuma suka ce baya halatta wato game da fursunonin yaki na mushrikai idan an kama su face kisa, mana baya halatta a karbi fansa a sake su, kuma baya halatta a sake su kyauta. Suka ce dole idan an kama fursunonin yaki na mushrikai a karkashe su gaba daya. Wala yuzu an yu'khaza minhum fida'un wala yumannu alayhi, baya halatta a karbi fansa a hannunsu, kuma baya halatta a sake su kyauta. Suka mayar da wannan ayar da Allah ya ce faqtulul mushrikina haisu wajadtumuhum, wadda muke karatu ta zama nasikha da qaulihi ta'ala fa imma mannan ba'du wa imma fida'a. Sai suka yi akasin wadancan, su wadancan suka ce wannan ayar ta fa imma mannan ba'du wa imma fida'a ita ta shafi wannan ayar. Su kuma wa'annan suka ce a'a, wannan ita ta shafi waccan. Daka wannan ita take aiki a halin yanzu a wajen wa'annan malama, ita take aiki a halin yanzu maganar fa imma mannan ba'du wa imma fida'a, babu shi a yanzu a wajen wa'annan malama. In an kama fursunonin yaki dole a kashe su, wanda wannan shine ra'ayin Qatada, kuma shine abin da aka ruwaito daga Mujahid bin Jabr. Akwai magana ta uku wanda suka ce ayoyin guda biyu kowace tana aiki, kowace tana aiki, wanda shine fadar Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Kuma suka ce wa huwa qaulun sahihun bayyin, kuma shine magana ingantacciya bayyananna. Li anna ihdahuma la tanfi al-ukhra, saboda ayar ɗayan bata kore ɗayar, babu cin karo tsakaninsu. Allah ta'ala yace faqtulul mushrikina haisu wajadtumuhum wa khuzuhum, zuwa ƙarshe ai wa khuzuhum asra lil qatl aw al mann aw al fida, zaka ku kama su a matsayin fursunoni dan ku kashe su in shi yake zama maslaha, aw mannin, ko kuma ku yi musu kyauta ku sake su, aw al fida, ko kuma ku kama su ku karbi fansa ku sake su, sai ku yi wanda yake zama maslaha. Sai ya zama shugaba shi zai yi nazari ya yi shawara da 'yan majalisarsa dangance da al'amuran al'usara ala ma fihi salah, sai a yi abinda zai zama shi yake zama maslaha min al-qatli aw al-manni aw al-fida, na ko a kashe su ko a sake su kyauta ko a karbi fansa a hannunsu. Wanda wa'annan abubuwa guda uku kowanne manzan Allah ya aiwatar da shi a aikace a yaƙe-yaƙensa. An kashe wa'insu kamar Banu Qurayza, an karbi fansa an saki wa'insu kamar wato Amr bin Abi Sufyan, wato wanda aka yi musanya da shi da wani sahabi da suka kama, aka sakan musu, aka sake shi a matsayinsa na mushriki, aka kuma karbi wancan musulmin. Akwai kuma wanda an karbi kuɗi a hannunsu kamar da muka yi bayani a cikin suratul anfal, aka sake su. Akwai kuma wanda aka sake su kyauta ba tare da an karbi komai a hannunsu ba. Kowanne daga cikin uku manzon Allah ya aiwatar da shi a aikace. Ka duba An-Nasikhu wal Mansukh, shafi na 493 zuwa shafi na 494. Wannan ayar ita ake kira ayatus sayfi, ayar takobi. Daga cikin malamai akwai wanda ya tafi zuwa ga cewa nasikha ce li jami'il ayati allati fiha as-safhu, والكف أمن لم يقاتل المشركين. تكتشي آير تاشافي دكوة آير تذلتنا جوا آيران ومي أكامي هنو دق مشركين دبيعك مسلمي با ترعى تقاشي. تكتشي آير تاشافي دكوة إن آير آية كي تتكوبي ينزل تكان مسلمي دأرنا يأتي نيكوي دقا تكين سكما أكوي وان دسكة تفزوها تشوى أنها ليست ناسخة سكة آير با ناسخة بتي ولكن الأحوال تختلف آير بتشافي سورا آيوين با سيدي حالير تكن بمبنتا مسلمي سكن سامكن سؤهالا يما بمبنتا جونا. فإذا قوي المسلمون إذا مسلمي سكي كرفي وصارت لهم السلطة والقوة والحيبة إذا ما سنة كرفي سنة كرجيني سنة حيبة سنة تتلي استعملوا آية الصيف سيسي أنفاني دا آية تكوبي لو كنت نسكي دا كرفي وما جاء في معناها وعملوا بها لدك أبن ليزوا إرم معنرتا سيسي أيكي دا إتا. وإذا ضعف المسلمون أما إذا مسلمي سكي يروني ولم يقووا على قتال الجميع يزمو بسي كرفي با وجن يعقر دكم مشركي باسو دك عرفين دا زاسي يأتي مشركي فلا باس أن يقاتلوا بحسب قدرتهم وباب لي في سنة إيان يأتي دا ورقودن قدرانسو ويكفوا أمن كف عنه سو كامي حننسو دا قواندي كامي حننسو دا قريسو إذا لم يستطيعوا ذلك إذا مزاس إيان يعقر سبا إذا مزاس إيان سيس كامي حننسو kana halayyar ta kan bambanta da halin karfin musulmi da raunin su. Domin jihadi iri biyu ne, akwai jihadud difa akwai jihadud talab. Jihadud difa shine su arnan su takale ku su kawo muku farmaki su hana ku gudanar da addinin su yake ku to sai ku kare kanku ku maida musu martani. Akwai kuma jihadud talab shine lokacin da kuke so ku fada da kasar ku ta musulmi musulunci ya kara fadada to duk kafiran da suke da makotaka da ku qatilul ladina yalunakum min al-kuffar kafiran da suke da makotaka da ku za ku je ku kira su zuwa ga musulunci in ba su musulunta ba ce to za mu mamaye kasar ku ta shigo cikin kasar mu amma za ku rika ba mu jizya za ku rika ba mu jizya duka shekara in sun yarda shikenan sai a bar su akan addinin su su ci gaba da bayar da jizya duka shekara. Idan ba su yarda da jizya ba ba su yarda da musulunci ba ba su yarda da jizya ba to shikenan sai a yake su. Idan aka ci galaba akan su shikenan yanzu a kashe na kashewa waɗanda aka kama ko a kashe su ko a karbi fansa ko a kashe su ko a karbi fansa ko kuma a sake su kyauta. Wannan shine abinda yake magana tabbatacciya da malamai suka tabbatar. Sai da mu al'amarin zai koma hannun shugaba ne. In ya ga dacewar ya yaki sai ya yaki. In ya ga dacewar ya kame hannunsa daga yaki sai ya kame hannunsa. In ya ga dama ya yaki wa'annan ya kyale wa'annan, in ya ga dama ya yaki wa'annan ya kyale wa'annan ala hasabil quwwa wal qudra wal maslaha lil muslimin. Da gargwadan karfi da kudurar da yake da ita da kuma maslaha ta musulmi. Wala ala hasabi hawahu wa shahwatihi. Kar ya yaki da son zuciya ko kuma da abin da yake da sha'awa a kansa. Walakin yanzuru lil muslimina wa yanzuru li halihim wa quwwatihi. Zai kalli musulmi ne ya kalli halin su ya kalli karfin su sai ya ga me ya dace a yi. Ibn Baz a cikin fatawa dinsa juz'i na 3 shafi na 194 yace wa hadha al qawl azharu wa abyanu fi dalil. To wannan magana ita tafi zama bayyananniya ita tafi zama a fili ita tafi kuma fito da bayani fili ta yadda za a gamsu. Li'anna al-qa'idata al-usuliyya yace saboda ita ka'ida wadda ta zo a usul annahu la yusaru ila an-nasq illa inda ta'azzul al-jam' bayna al-adilla. Ki ka'ida da muka sani usuliyya ba a tafiya zuwa ga yin nasx sai a lokacin da hada tsakanin dalilai ya ta'azzara. Ga dalilai guda biyu sun zo ba za mu iya hada su ba to lokacin ne za a tafi zuwa ga cewa wannan ta shafe wannan. Wajen naso kuma dole a san wace ta zo daga ƙarshe. Wacce ta zo daga ƙarshe ita ce take shafe wadda ta zo daga farko. والجمع هنا غير غير مؤذر yace amma hada tsakanin dalilan guda biyu anan bai ci tira ba zamu iya hada tsakanin dalilan zamu iya hada tsakanin wannan ayar da waccan ayar fa imma mannan ba'du wa imma fida zamu iya hada tsakanin su gaba daya babu cin karo da juna a tsakanin su to tunda ko hakan zai yi to ba magana ayi da wannan nasku domin yin hakan kuskure ne in za a iya hada tsakanin dalilai to ba magana nasku daga ayoyin duka suna nan suna aiki kadai za a zo maslaha ne duk wanda ya tsaya tadabburin wannan ayar da muka karanta zai ga cewa alwasailul arba'a wa innan wasail guda hudu da ayar ta ambata alqatl wal asr wal muhasara wal muraqaba hiya alwasail wa tusuri alwasail alkafila bilqada'i ala al'ada sune hanyoyi da suke lamuncewa a samu nasara akan makiya hanyoyi guda hudun nan ba wani zamani da zai zo ya shude wanda ba za a yi amfani da ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin ba domin kawo ƙarshen makiya idan ana son a kawo ƙarshen makiya ko dai a kashe su a yaƙe su a kashe su ko a kama su a matsayin fursunoni ko a tsare su ba shiga ba fita a sa musu takunkumin shige da fice ko kuma a yi muraqaba a sanya muraqaba wa qu'udu lahum kulla marsad a zauna duk inda suke kai kawo ana sa ido a kansu a zaune musu shige da fice ko a tsare su a yi musu alhasr ko kuma a sa ido a kan shige da ficen su ba su da wata damar yin wani motsi a cikin kasar musulmi face bisa idanun musulmi da kuma yardar su da wannan hanyoyin kadai ake cin nasara to haka muke ganin koyarwa ta musulunci yadda take zaburar da musulmai akan su yi amfani da dukkan hanyoyi da shari'a ta yadda da su domin su kawo ƙarshen makiya domin su yi yunkuri da kokari dan ganin sun karya su sun kawo ƙarshen su matukar wa'annan makiyan sun ci gaba da dagawar su sun ci gaba da adawa da musulmi sun ci gaba da keta iyakokin Allah to dole su yi amfani da kowace wasila daga cikin wasail al-mashru'a wajen ganin cewa sun kawo ƙarshen su amma idan mushrikan suka bude zakatan su suka karbi gaskiya suka amsa kiran Allah to ayar ta yi umarni a dauke takobi daga wuyan su kuma ta umarci mu'minai su saki hanyar su saurari cikon ayar Allah yace fa in tabu idan har suka tuba ai fa in tabu anish-shirki bi an dakhalu fil islam idan suka tuba daga shirka ta yadda suka zo suka shiga musulunci wa aqamus salata wa atawuz zakata kuma suka tsayar da sallah kuma suka bayar da zakka ay addu ma farada Allah alaihim min as-salawat suka bayar da abinda Allah ya farlanta musu na salloli bil itiyani biha ala wajhiha al-akmal suka yi sallar ta fuskar ta mafi kamala wa atawuz zakata mustahiqiha suka bayar da zakka ga wanda suka cancance ta Allah ya ce idan suka yi wannan sai Allah ya wadatu da ambaton sallah da zakka bai ambaci sauran ibadodi ba suka ce likaunihim al-asasiyaini lil ibadatil badaniya wal maliya saboda wa'annan ibadodin guda biyu sune tushe a bangaren ibada ta jiki da kuma ibada ta dukiya wannan ayar tana nuni wa'annan ibadodin guda biyu sune ibadodi mafi girma sallah ita ce ibada mafi girma a cikin ibadodi da ake yin su da gangar jiki zakka kuma ita ce ibada mafi girma a cikin ibadodin da ake yin su da dukiya shi yasa aka ambace su wanda zai iya yin sallah ya bayar da zakka to sauran ibadodin ma min babu aula sai zanto wannan ayar tana nuni zuwa ga cewa duk wanda yace na tuba to cewa na tuba kadai ba zai isa a karbi maganan sa ba hatta yandafa ila zalika af'aluhu almuhaqqiqa litawba har sai ya biyo bayan wannan tuban da ayyukan da suke tabbatar da tuban sa idan yace ya tuba za mu kyale shi ba za mu kashe shi ba za mu sa ido akan sa zai yi sallah in azhar tayi idan lokacin zakai zai yi zakka sai mun zuba ido akan sa sai ya biyo bayan wannan tuban da ayyukan da suke tabbatar da tuban sa domin Allah ta'ala ya sanya sharadi anan tare da tuba dole sai sun tsayar da sallah sai sun bayar da zakka domin tuban su ya tabbata shi yasa yace wa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakka in sun ce sun tuba daga shirka, sun tsayar da sallah, sun bayar da zakka, dole sai an tabbatar da waɗannan sharuɗa. Kamar da Allah ya ce illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyana, sai fa kadai waɗanda suka tuba, suka gyara, suka kuma bayyana, suka gyara abinda suka bata, suka kuma bayyana, bayyana suka fito fili, suka bayyana abinda Allah yake so, suka bi Allah, suka bauta wa Allah, suka yi sallah, suka bayar da zakka da sauran ibadodi. Idan sun yi wannan, fa khallu sabilahum, to ku saki hanyar su, ai fatruku ta'arrud lahum, kar ku gitto ku ce za ku tare su ko ku za ku yake su, wa kuffu an qitalihim, ku kame hannunku daga yakar su, waftahu almasalika wat-turqa fi wujuhihim, ku bude duk wasu hanyoyi a fuskokin su, ku bude duk wasu hanyoyin da za su kai su kawo su cigaba da harkokin su. Da haka ba a wadatu ba wajen a sakar musu hanyar su su cigaba da kai kawo ta hanyar tuba daga shirka kadai, ba a wadatu da wannan ba. In suka ce mun tuba daga shirka, ba za a sakar musu hanya ba har me, hatta yuqimu salata wa yu'tu zakka, har sai sun bayar da sallah, har sai sun aikata sallah, sai sun yi sallah, sun bayar da zakka. To wannan ayar da yawa daga cikin malamai sun yi hujja da ita game da kashe tarikus sala, sun yi hujja da ita bi qatli tarikus sala, mutumin da ya bar sallah baya sallah, to kawai hukuncin sa shine a kashe shi. Wannan ittifaqan sabanin da suka yi, shin za a kashe shi ne a matsayin kafiri ko a matsayin musulmi wanda abin nan musulmi, za a kashe shi a matsayin kafiri wanda ya ridda musulmi, wanda ya ridda murtaddi, ko za a kashe shi a matsayin haddi, wanda suka yi sabanin. Wasu da ganin za a kashe shi a matsayin murtaddi, inda baya sallah kwata-kwata, kwata-kwata baya yi, to za a kashe shi a matsayin murtaddi. Wasu ma na ganin ko da yana yin wata baya yin wata ne, yana wasa da sallah, kawai za a kashe shi a matsayin mai murtaddi, ya yi ridda. Wasu kuma suke ganin a'a, in dai ya yarda da wajibcinta, cewa wajibi ce amma baya yi saboda kasala da raunin imani da kaza da kaza, to wannan za a tsare shi, a tambaye shi me yasa baka sallah, baka yarda wajibi ba, ce a na yarda wajibi shi, to me yasa baka yi, a kasala, shaitan ne, kaza ne, to za a bashi kwana uku ya tuba, a bashi kwana uku ya tuba. In bai tuba ba, za a kashe shi a matsayin haddi, za a yi mishi sallah, a kai shi makabartar musulmi. Duk da wanda za a sa su yi mishi sallah ba mutanen kirki ba ne, sai an zabo mutanen da ba manyan mutane ba, su yi mishi sallah, a kai shi makabarta ta musulmi, tunda ya yarda da wajibcinta. Su kuma waɗancan mazhabin Hanabila suka tafi akan ko ya yarda da wajibcinta, in dai baya yi ko yana wasa da ita, to wannan za a kashe shi a matsayin mai wanda ya ridda, ya bar musulunci, ba za a yi masa wanka ba, ba za a kai shi makabartar musulmi ba. Magana ta tsakiya mafi ƙarfi shine wanda baya yi kwata-kwata, baya yi duka-duka, ko guda baya yi, shi kwata-kwata baya sallah, to wannan magana mafi ƙarfi, wannan baya cikin musulunci. Amma wanda yana yi amma wata ta kubuce, wani lokacin sai ya hada guda biyar ya make, wani lokacin kaza, haka dai ake yi, yi ba yi ba, kuma ya yarda da wajibcinta, to shi wannan ba kafiri bane. Za a iya kama shi dai, a yi masa ta'aziri, a yi masa horo ta yadda zai dawo ya riƙa yin sallah. Idan ya ƙi, ana iya kashe shi a matsayin haddi, a matsayin haddi, yana nan a matsayin musulmi. Wannan kusan shi ne magana mafi ƙarfi. Sannan kuma suka yi hujja da ita akan yaƙar wanda ya hana zakka, wanda ya hana zakka shi ma ya halatta a yaƙe shi. Mutumin da ya hana zakka ɗayan biyu ne, ko da ya zama ba ya da wani ƙarfi, sai a je da iko kawai a kwaci zakkar, a zo da iko a yi lissafi, a karɓi zakka, a rabawa bayan Allah. Idan kuma yana da ƙarfi da zai kare kansa, shi ma yana da sojojinsa, in an zo yaƙarsa shi ma zai ɗauki makami, to wannan za a yaƙe shi. In ta kama a kashe na kashewa, a fi ƙarfinsa, a kwaci zakkar da ƙarfi, to dole a yi wannan. Sayyidina Abubakar da ita ya yi hujja, kamar yadda Ibn Kasir ya faɗa, da wannan ayar ya yi hujja da ire-iren wannan ayar wajen yaƙar wanda suka hana zakka. Bayan rasuwar manzon Allah, akwai wasu ƙabilu da suka ce su ba za su bayar da zakka ba. Ai Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqa, manzon Allah aka ba umarni ya karɓi zakka, yanzu manzon Allah ya bar duniya, don haka zakka ta faɗi daga kansu. tunda manzon Allah ya bar duniya wata bid'a ce suka so su bullo da ita cewa so afa intar su khuz min amwalihim sadaqa da manzon Allah kadai ake haka bayan wucewa manzon Allah ba maganar zakka sai na Abubakar yaje zai yake su har sai na Umar yayi masa inkari amma karshe yace sai na yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka daga baya duka sahabban da suke tare da shi suka gamsu da hujjojin shi suka goya musu suka goya masa baya aka je aka yake su aka dawo da su cikin musulunci ko in ce aka dawo da su kan hanya madaidaiciya tunda dama a cikin musulunci suke to da wannan ayar da ire-irenta suka yi hujja wajen nuna halaccin yakar wanda ya hana zakka mutumin da yake da kuɗi baya fitar da zakka dole a je a yake shi gwamnati ta je ta yake shi a kwato zakkar a hannunsa har ma a yi masa ta'aziri a linka in kamata ya karbo raƙumi 100 to a karbo raƙumi 200 in kamata ya karbo miliyan 10 a hannunsa sai a karbo miliyan 20 a yi masa horo dan gobe kada ya koma duk malamai sun ba da fatawa da wannan to me yasa da aka yi wannan ayar ta zo ta ambaci waɗannan abubuwa guda biyu saboda waɗannan abubuwan guda biyu da sallah da zakka su ne ibadodi masu ƙarfi su ne ashrafu arkanin islam su ne rukunan musulunci mafiya daraja in ka cire ash-shahadataini shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah to waɗannan su ne rukunan musulunci mafi ƙarfi sallah haƙƙi ne na allah ibada ce badaniya ibada ce mafificiya allati hiya haqqullahi ta'ala haƙƙi ne na Allah zakka kuma ita haƙƙi ne na bayin Allah talakawa wani amfani ne mai bayuwa zuwa ga talakawa ita ce ibada mafi daraja da take da alaka da halittar Allah shi yasa kake ganin waɗannan ibadodin guda biyu saboda muhimmancinsu zaka koyaushe alqur'ani yana haɗa su a guri ɗaya saboda muhimmancinsu ita sallah ibada ce ta gangar jiki sannan kuma haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ita kuma zakka ibada ce ta dukiya sannan haƙƙi ne mai bayuwa zuwa ga bayin Allah da ita ne za a ceto talakawa daga ƙangin fatara da talauci da matsin rayuwa da suke cikinta har wani malami yake cewa inda masu kuɗi za su yi tsakani da Allah kowa ya fitar da zakkarsa yadda ya dace kuma ya bayar da ita ga wanda suka dace da ba wanda zai shiga matsi na rayuwa babu domin dukiyar da Allah ya bada ya damka a hannun masu kuɗi inda za su fitar da zakkar kawai kar ma su ƙara da nasu iya zakkar da Allah ya wajabta musu su fidda manomi ya fidda makiyayi ya fidda ɗan kasuwa masu kuɗi su fidda kuma a bayar da zakkar nan ga wanda suka cancanta ba wanda zai kuka da fatara ba wanda zai kuka da fatara amma wannan kuka da ake ta yi na matsin rayuwa da wahalar rayuwa duk yana da alaka da ƙin fitar da zakka da masu kuɗi suke yi yadda ya kamata to inda akwai daula ta musulunci wajibi ne a yaƙe su sai sun fitar da wannan zakkar yadda ya kamata to kaga a cikin ayar tana fa'idantar da hujja mai ƙarfi akan wajibcin tsayar da sallah da kuma bayar da zakka akan shiga musulunci duk wanda zai shiga musulunci to dole sai ya tsayar da sallah ya bayar da zakka idan suka yi wannan to musulmai dole su tsare musu jininsu da dukiyoyinsu ba za a taɓa jininsu ba za a taɓa dukiyarsu ba sai da haƙƙi na musulunci sai in sun aikata wani laifin da yake wajabta a kashe su ko kuma sun aikata wani laifin da yake wajabta a yi musu ta'aziri hadisi ya tabbata a Bukhari da Muslim hadisi Ibn Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka an umurce ni in yaki mutane har sai sun shaida ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah kuma sun shaida cewa lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma sun tsayar da sallah su bayar da zakka Imam Ahmad shi ma ya fitar da hadisi daga Anas dan Malik manzo Allah yana cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم mazallaci an umarci ne in yaki mutane har sai sun shaida ba abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne sun fuskanci alqiblar mu domin yin sallah sun ci yankan mu sun yi sallah irin sallar mu in sun yi haka to hakika jinin su ya haramta gare mu dukiyoyin su ma sun haramta gare mu illa bi haqqiha sai da haƙƙin su ba za a taba jinin su ba sai da haƙƙi lahum malil muslimin duk abinda musulmai suke da shi na haƙƙi su ma suna da shi wa alaihim ma alaihim duk abinda yake kan musulmi su ma zai haukar su Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yace aballahu an yaqbala salata illa bi zakka Allah ya ki yarda ya karbi sallah sai tare da zakka Allah baya karban sallah sai tare da zakka ya ki yarda ya karbi sallah illa bi zakka sai tare da zakka sannan yace yarhamullahu ababakar ma kana afqahu Allah ya ji kan abubakar ku yi mamakin fiqhun sayyidina abubakar da ya ki yarda a raba tsakanin sallah da zakka abuwa ne guda biyu da suke tafiya tare kana sallah baka fitar da zakka kana sallah ga dukiya Allah ya baka ka tara baka fitar da zakka akwai matsala abuwa ne guda biyu da suke tafiya tare musulincin ka ba zai inganta ba sai ka hada su inna allaha ghafurur rahim lalle allah bai yawan gafara ne bai yawan jinkai allah bai yawan gafara ne inna allaha ghafurur liman taba min ibadihi bai gafara ne ga wanda ya tuba cikin bayansa fa yasturu zunubahu zai sitirce zunubansa wa yatajawazu an mu'akhadatihim biha ya kawar da kai ba zai kama su da wa'innan laifuffukan ba rahimun ne kuma bihim mai jinkai ne game da bayansa ومن رحمته أن وفقهم للتوبة إلى ذلك تكن رحمر سا يا موسى قم دكتر دتوبة وقبلها منهم دسك توبكم يكرطة ذاك بذي موسى أقوبة أكل لي في صبا سيدا موانا تزيلني ذاك نفاتي تعليلي دشي دان أنونا واجب چن ديسا أكتي أسكي حنيرس ألا ياتي أسكي حنيرس صبر الشي ما يوان غافرني ما يوان جنكي تدى سن توبة سن سيدة صلى سن بايدة زكاة كسكي حنيرس ما يسا saboda Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai ai in fa'alu zalika fa khallu sabilahu in sun tuba sun yi sallah sun bayar da zakka ku kyale su wala tu'amiluhum bima kana minhum min shirkin kar ku mu'amalce su da abin da yake baya da suka aikata na shirka al-islamu yajibu ma qablahu musulunci yana goge duk abin da ya wuce kafin sa laka Allah ya yafe musu duk abin da ya gabata abinnan للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف idan suka halu daga kafirci za a gafarta musu duk abin da ya gabata da wannan muke gani cewa wannan ayar mai daraja ta tattaro hanyoyi na shiryarwa tsakanin kwadaitarwa da tsoratarwa ta umurci mu'minai su mu'amalci makiyansu a karon farko su mu'amalce su da mu'amala wanda take mai tsanani su yi amfani da kowace wasila kowace hanya shar'antacciya da za ta sa su tsorata kafirai kaga wannan bangare ne na tsoratarwa sannan kuma aka zo da bangaren na targibi kwadaitarwa ta umurci musulmai a lokaci guda kuma cewa idan sun tuba ana cikin yaki jiya ba ga maciji ana yakar su ana karkashe su a jiya yau sai suka zo suka tuba shikenan mun zama ɗaya da su kaga wannan kwadaitarwa ce mun zama ɗaya da su matukar sun tuba sun tsaye da sallah sun bayar da zakka shikenan magana ta kare a saki hanyar su mun zama da mu da su duka daya matatabu wa aqabu salatu wa atu zakka duk lokacin da suka tuba suka bayar da sallah suka aikata sallah suka bayar da zakka to a kyale hanyar su wannan kaga babi ne na kwadaitarwa mai tsanani dan haka aya ce wanda ta zo da bayani wanda yake gamsasshe game da yadda zamu mu'amalci mushrikai da muke zaune da su irin wannan ayoyin muna buƙatar sharhin su fiye da haka don mu fito da abubuwa da yawa da malamai suka ajje game da waɗannan ayoyin amma wani lokacin gudun takurawa da kuma gashi cikin watan Ramadan kuma ga dan adam ajula
dai buƙatar a wuce wannan ayar dai aje ta gaba a wuce ta gaba dai ta gaba a dai wuce wannan aje gaba to wannan shi yake sa dole muke tsutsukewa mu tsutsuke mu takaita mi bayani gurgudan abin da ya sawaka daka sai ayi hakuri da wannan abin da ya sawaka in mun zo ma tashi aya ta gaba da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya yafe mana subhanakallahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته